أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وما سقلوا بصغارهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke a faɗin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan muna muku fatan alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya. Bayan haka, wannan shiri ne da insha Allah ta'ala zai rika zuwa muku a wannan kafa mai albarka, mai ilmantarwa, mai yada alkhairi, kuma babban darasin da ake son a gabatar a cikin waɗannan shirye-shirye da za su ta zuwa muku insha Allah ta'ala shi ne ladubban neman ilimi, wanda da larabci aka kira shi da adabu talabil ilmi. Wannan batu ne mai girma a rayuwarmu ta musulunci, musamman a irin wannan rayuwar da muke ciki a yau. Ilimi kam alhamdulillah ana tayinsa, amma magabatan mutum a baya sun faɗakar da mu akan mahimmancin ladabi da shi ilimin. Sun ɗauka cewa yadda mutum zai koyi ilimi, to haka ya wajaba ya koyi ladabin ilimin. Saboda haka ne muke son insha Allah ta'ala mu riƙa gabatar da wannan shiri, mu riƙa ɗaukan gaba-gaba muna bayani a kai daidai gwangwadon iyawa da kuma fuwacewa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, yana da kyau mu faɗi tsari da za mu tafi a kansa insha Allah ta'ala. Abu na farko shi ne, a tashin farko a yanzu ba za mu zama mun sanya wani littafi da za mu karantar da shi ba, shi dai za mu rika tsakure ne daga cikin littafan malamai da suka rubuta da ke bayani akan wannan ɓangare ko kuma wannan maudu'i ko kuma wannan batu ko kuma wannan fanni mai girma mai zaɓi. Wannan shi ne tsarinmu na farko. Sannan abu na biyu, mun kasa darasin ya kasance gida-gida, wanda insha Allah ta'ala a yanzu za mu gabatar da waɗannan gaɓoɓi na wannan darasi da muke son mu gabatar, kuma mu riƙa ɗaukar gaba-gaba har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mu kammala abinda Allah ya ƙaddara mu gabatar. Sannan kuma sai mu ga yiwuwar sanya wani littafi wanda zai zama ya amfanar da ɗaliban ilimi, kuma an ɗora su akan tsari insha Allah ta'ala. Abu na farko insha Allah ta'ala da za mu yi ƙoƙarin yin bayani a kansa a cikin wannan darasi mai albarka shi ne, za mu yi bayani akan mafhumul ilmi, shi kanshi ilimin da ake son a yi ma ladabi, a koyi ladabinsa. To me ake nufi da shi? Wannan shi ne batu na farko insha Allah ta'ala da za mu fara bayani a kansa. Batu na biyu shi ne insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan anwa'ul ilmi, nau'ukan ilimi da ake da su, da kuma hukuncin da malamai suka ba kowanne daga cikin nau'ukan da ake da su na shi ilimin. Batu na gaba shi ne fadlul ilmi wal ulama'i fi shari'ati al-islamiyya, falalar shi kanshi ilimi da kuma masu shi wato malamai a cikin shari'armu ta musulunci, wata irin daraja, wani irin matsayi, wani irin tagomashi ilimi yake da shi da kuma malamai a cikin shari'armu ta addinin musulunci a matsayinmu na musulmai. Batu na hudu insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan mafhumul adab, me ake nufi da shi ladabin, me ake nufi da ladabi, domin ai an ce adabu talabil ilm, ladabban neman ilimi. To me ake nufi da ladabi? Zamu ga abinda malamai suka fadi a game da wannan. Abu na gaba shine insha Allah ta'ala zamu bayani akan ahmiyatul adabi fi talabil ilm, mahimmancin ladabi a neman ilimi. Wani irin mahimmanci ladabi yake da shi a cikin ilimi? Shin zai iya yiwuwa ai ilimi babu ladabi? A ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala za mu kawo shaidu da suke tabbatar mana da wannan batu namu cewa ilimi baya yiwuwa idan babu ladabi. Idan an yi shi kuma babu ladabin, to zai wuya ya zama mai albarka. Za mu kawo shaidu, shawahidu min al-Qur'ani al-Karim, shaidu daga cikin al-Qur'ani da suke tabbatar da haka. Sannan za mu kawo shawahidu min as-sunnati an-nabawiyya, za mu kawo shaidu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisansa waɗanda suka kunshi maganganunsa da ayyukansa da kuma abubuwan da aka rika yi a gabansa ya tabbatar da su. Sannan za mu kawo shawahidu min hayati as-salaf, shaidu daga rayuwar magabatanmu na kwarai wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da kuma almajiran tabi'ansu waɗanda ake ce musu tabi'ut tabi'i. Sannan kuma za mu kawo shawahidu min aqwalil ulama, za mu kawo shaidu daga maganganun malamai waɗanda ba sa cikin kila waɗancan matakan na su as-salafus salih. Daga nan kuma daga cikin shaidun da za mu kawo da ke tabbatar da mahimmancin ladabi ga neman ilimi, za mu kawo musannafatun fi adabi talabil ilmi qadiman wa hadisan, littafai da aka rubuta masu ɗimbin yawa tun a da da kuma zamanin da muke rayuwa a cikinsa, wanda an rubuta su ne musamman domin su yi bayani a kan ladubban neman ilimi, wanda shi ma wannan shaida ce mai girma da ke tabbatar da mahimmancin ladabi a cikin neman ilimi. Insha Allah ta'ala idan muka gama wannan, to sai mu shiga kuma adabu talibi ma'a nafsihi qabla bada'i talab, ladabban da ya wajaba ɗalibin ilimi ya siffantu da su kafin ma ya fara karatu. Yana son zai fara karatu, to waɗanne ladabba ake son ya ladabtu da su kafin ma ya shiga fagi na neman ilimi? Sannan kuma za mu yi bayani insha Allah ta'ala akan adabu talibi ma'a nafsihi asna'a talab, ladabban ɗalibin ilimi idan ya shiga cikin ilimin tsindin, to wannan ladabba ya kamata kuma ya zama ya siffantu da su kullun idan an gan shi da littafi zai tafi makaranta ko yana cikin makarantar yana zaune da malaminsa yana zaune da abokanansa, to wannan ladabba ya kamata a ce ya ladabtu da su. Sannan sai abu na gaba adabu talibi ma'a shaykhihi, ladabban ɗalibi tare da malaminsa, waɗanne ladabba ne ya kamata ɗalibin ilimi ya ladabtu da su ga malaminsa wanda yake karatu a wajensa? A ƙarƙashin haka kuma za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan sifatu shaykhi alladhi yu'khadhu al-ilmu anhu, malamin da ya kamata a karɓi ilimi daga wajensa, domin kila a faɗa mana cewa ba kowane malami bane ya cancanta a je a yi karatu a wajensa sai ya cika wasu siffofi, sai ya cika wasu sharuɗa, sai ya cika wasu ladabba, sannan ya cancanta a ce to a je a yi karatu wajensa. To in ya cika waɗannan sharuɗan kuma an je karatu wajensa, to ɗalibi kuma waɗannan abubuwa ya kamata ya riƙe na tsara daraja da mutunci na wannan malami. Sannan insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan adabu talibi ma'a zumala'i, ladabban ɗalibi tare da abokanan karatunsa, domin abokanan karatu suna da tasiri a cikin rayuwar ɗalibi. So tari wani zubin ɗalibi yakan fa'idantu daga abokanan karatunsa da yawa fiye ma da abin da ƙila zai iya fa'idantuwa daga malaminsa, to wannan ladabba ya kamata a ce ɗalibi ya yi ma su waɗanda suka kasance abokanan karatunsa ne wanda suke tare da shi. Abu na gaba insha Allah ta'ala adabu talibi ma'a alkitabi wa daftar, hatta littafi na da haƙƙi, waɗanne ladabba ne suka wajaba a ce ɗalibi ya yi ma littafi da yake karatu a cikinsa littafin nan nasa na rubutu ko na karatu. Sannan shi adabu ɗalibi ma'an nashi umuman na dubban ɗalibi mai neman ilimi ga mutane ga baki ɗaya. A unguwarsiya ya kamata ya kasance, a masallacin unguwarsiya ya kamata a gan shi, in ya shiga kasuwa ya kamata a gan shi, idan ya je banki ya kamata a gan shi a matsayin shi na ɗalibi. Duk waɗannan da izinin Allah za mu yi bayani a kansu. Abu na gaba kuma insha Allah ta'ala a abin da muke son mu yi bayani a kai wanda ya zama yana da take mai cin gashin kansa, adabu ɗalibi fi nafsihi ba'da tarqi fi talab, ladubban ɗalibin ilimi bayan yi nisa a cikin karatu. Domin ba za mu ce bayan ya gama karatu ba, a musulunci ba a gama karatu, shahararriyar magana ce, ba hadisi ba ne amma karin magana ne mai hikima, al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad, ilimi ana yin sa ne tun daga tsumman goro har lokacin da za a tsinci kabari, tsinci kai a cikin kabari. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi aka tambaye shi yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa ya gama karatu, yace idan ya ji cewa ya kamata ya gama rayuwa. Sannan shahararriyar magana ce daga gare shi yana cewa ma'al bahbara ila al-maqbara, mu za mu riƙe biro na rubutu neman ilimi har sai mun tsinci kanmu a cikin makabarta, wato an kai mu. Wannan shine tsari na biyu da muke son mu gabatar kafin kai tsaye mu shiga cikin karatu. Tsari na uku shine zai iya yiwuwa waɗannan abubuwan da muka lissafta su su zaman mana take ne mai cin gashin kansa, amma a ƙarƙashin kowane take to akwai ƙananan batutuwa da za su zama a ƙarƙashinsa insha Allahu ta'ala. Muna fatan da mu da muke gabatarwa da 'yan uwa masu kallo da saurare, Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin alkhairi, ya sa mu zama mun fahimci abin da ake karantar da mu, sannan kuma ya zama mun yi amfani da shi, sannan kuma mu tsira a duniya da lahira. Don uwa masu daraja, abu na farko kamar yadda muka faɗi cewa za mu fara bayani akan me ake nufi da ilimi, mafhumul ilmi, ma za yuqsadu bil ilmi, me ake nufi da ilimi. Tabbas lafazin ilimi wani lafazi ne da ya ba malamai wahala ta su ce sun iya iyakance ma'anarsa, shi ya sa ma'anoninsa suka yi yawa. In ka shiga fanni kaza za ka ga akwai tarifin da suka mai ilimi, in ka shiga wancan fannin za ka ga ga tarifin da suka mai ilimi. Amma mun lura da buƙatar mu, mun yi ƙoƙari mu zaɓi tarifi ƙwara ɗaya wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya yi, shine babban malami al-Imamu Shamsuddin ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wanda aka fi saninsa da Ibn Qayyim al-Jawziyyati. Ya yi tarifin ilimi a cikin littafinsa wanda ya rubuta shi akan aqida ta musulunci, wanda ake ce masa al-kafiyatu shafiya fil intisari lil fiqhati najiya, wanda ya fi shahara da nuniya. A ciki malam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yake ce mana al-ilmu ma'rifatu al-huda bi dalilihi ma dhaka wa taqlidu yastawiyan, abinda ake ce mai ilimi shine ma'rifatu al-huda, mutun ya san shari'a da abinda ya shiryatar da kai, ka gane cewa kishi ya samara kyau ce, ka gane cewa wannan abun ba shi da kyau, to wannan abun ana daukar sa a matsayin ilimi. Da abinda ya nuna maka abinda ya kamata kai wanda zai sa ka ka tsira a duniya kuma ka tsira a lahira, al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a wannan baitin nasa na waƙe ya dauke shi a matsayin ilimi. Har ƙarshe sai yake cewa ma dhaka wat taqlidu yastawiyani, ai ma dhaka yastawiyani wat taqlidu, da ilimi da taqlidanci ba za su zama ɗaya ba. Abinda ake ce ma taqlidanci shine kwaikwayon wani ba tare da an san dalilin da yasa yayi abu ba, shine ake ce masa taqlidi. To taqlidi ba ilimi bane, wannan kusan bakin malamai ya haɗu akan su fitar da cewa mutumin da ya zama kawai ya ga wani yana yin wani abu ne shi ma ya kama yi bai san me yasa yake yi ba suka ce ba a kiransa da mai ilimi suna da ka'ida suna cewa al-muqallidu laysa aliman mai taqlidanci mai kwaikwayo ba tare da ya san dalili ba to ba a dauka sa matsayin malami ba a dauka sa matsayin mai ilimi so daga ilimi shine abin da ka koya ya shiryatar da kai ya nuna maka cewa abu ɗaya ne ba zai zama ɗaya da kwaikwayo ba akwai wani labari mai ban dariya da malamai suke badawa na mummunan taqlidanci kaga wani yana yin wani abu baka san dalili ba kai kuma ka kama yi wai ana ba da labari ana cewa wani mutumi ne yake da jaki da sa shikenan sai ya dora ma jakinsa gishiri sai ya dora ma sansa soso shikenan sai ya kora su domin a yi kai ya je kasuwa domin ya sai da sosansa kuma ya sai da gishirinsa suna tafiya yana kora raƙumar jakin nan nasa da sansa sai suka zo bakin kogi sa ya iya ruwa dama jaki ma na shiga ruwa shi kuma dama ɗan kasuwan nan ya iya ruwa sannan babu gada sannan babu jirgin ruwan da zai ɗauke su duka ya tsallakar da su sai kawai tura jakin nan nasa da wannan san nasa ya tura su cikin ruwa shi ma ya bi su shikenan suna tafiya sai jaki sai ya ƙasa idan ya ƙasa sai gishiri sai ya riƙa narkewa sai ya samu sauƙi shi ma sa sai ya ga jakin nan yana yin ƙasa gishirinsa na ƙasa yana samun sauƙin nauyi shi kuma da yake da soso shi ma kawai zai riƙa yin ƙasa shi makin soso ya yi sauƙi ya zaizaye ya ruwa sai soso ya kumbara irin soso na katifa to ana nan ana haka sa bai san lokacin da kawai shi kenan sosan shi ya cika da ruwa ya jiƙe lantsam kawai shi kenan kawai sai soso ya rinjaye shi ya masa nauyi a bayansa sai ya nutsar da shi ya mutu to shine sai malamai suke faɗi suke istinbati a cikin wannan kissar da ake badawa a tarbiyyance sai a ce kada kwaikwayi wani ba tare da ka san dalilin da ya sa ya wani abu ba abin da sa ya aikata a nan ya aikata taqlidanci domin bai san dalilin da ya sa jaki ya yi wannan abun ba shi ko jaki yana da ilimi a wannan ta cewa gishiri idan ya shiga ruwa narkewa yake to wannan shine ake ce masa ilimi shi kuma ake ce ma wancan taqlidanci akwai lokacin da ilimi ke shiyanta jahilci jahilci shine mutum kwata-kwata ya zama wannan shiriyar bai santa ba suna kasa jahilci gida biyu akwai abinda suke ce ma al-jahlul murakkab akwai al-jahlul basit al-jahlul murakkab shine mutum la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan shine mafi munin mataki a cikin jahilci shi ko al-jahlul basit shine mutum bai sani ba la yadri wa huwa yadri annahu la yadri bai sani ba amma ya san bai sani ba to yana da sauki shi yasa suka ce ma wannan basifun wancan kuma suka ce masa murakkab wato jahilci fille biyu bai sani ba fille na farko fille na biyu kuma bai san bai sani ba shine suke bada kissar wani mutumi da suke ce masa al-hakimu toma amma ni ina kiransa da al-balidu toma wai wani mutum ne irin masana falsafan nan a da shi kenan suna ba da wannan kishir ya zo ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a lokacin ba dugu ba wasali haka ake rubutu sai balaraban asali zai iya karantawa kai al-balidu toma sai ka zo sai ka ɗauki hadisin annabi sama al-habbatu sauda'u dawa'un min kulli da'in al-habba alif lamu sai aka rubuta wani rubutu ha'un aka rubuta ha'un, daga nan sai aka yi abin da malaman imla'i ke ce manibara, wanda zai iya daukan a sa dugu daya a sama ya zama mai hanna, sannan zai iya yiwa a sa dugu daya a ƙasa ya zama habba, sannan zai iya yiwa a sa dugu biyu a sama ya zama hatta, sannan zai iya yiwa a sa dugu biyu a ƙasa ya zama hayya. Na manzala sama alhabbatu ya ce alhabba, shi kawai sai kalmar ta zo masa a ƙwaƙwalwarsa, ai alhayyatu ake nufi dugu biyu a ƙasa. Shi ke nan nan cikinsa na ciwo, sai ya zo ya ɗauko ya je ya kashe baƙin maciji, alhayyatu baƙar maciji ke, sai ya kashe maciji baƙi, alhayyatu sauda'u dawa'un min kulli da'i, baƙin kumurci baƙin maciji maganin kowace cuta ce, sai ya kashe baƙin maciji kawai ya sha, shi ke nan sai ya mutu. To shi ne suke faɗi, shi ne jakin saye baiti biyu, jakin albalid tomaye baiti biyu yake cewa law an safa dahru kuntu arka li aqala himaru alhakim tuma law an safa dahru kuntu arka li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Suka ruwaito suka ce wai qala himaru alhakim tuma, jakin malam tuma yace law an safa dahru kuntu arkab, da zamani ya adalci da ni ya kamata a rika hawan mai gidana, ba shi ya kamata ya rika hawana ba, li'annani jahilun basitun, domin ni jahili ne falle daya, la adiri wa adiri anni la adiri, ban sani ba kuma na san ban sani ba, amma wa sahibi jahilun murakkab, shi ko mai gidana jahili ne falle biyu, bai sani ba kuma bai san bai sani ba. To kishiyar al'ilmu al-jahlu, a wancan malamin qayyim ya ce mana kishiyar al'ilmu at-taqlid, kuma dama za ka ga akwai yankuwantaka tsakanin juna, da muqallidi da jahili kusan duk tare suke tafiya. In ka so ba za a ce ka yi laifi ba a ilimi, idan ka kira ka ba da ka'ida ka ce kullu muqallidin jahilun, iyaka in kana son ka gyara sai ka ce fi ma qallada, duk wanda kaga ya kwaikwayi wani ba tare da ya san dalilinsa ba a cikin abin da ya aikata, to jahili ne. To wannan a taƙaice shi ake ce mai ilimi, sanin shari'a da dalilin ita shari'a, domin ba komai bane ko mutum zai zo ya ce ai kaza shari'a ne har sai an tabbatar da cewa eh wannan abin tabbas shari'a ne. Shi yasa sai muka ɗauki wannan baitin na malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, sai muka ware shi, sai muka ce al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma'a ma'rifati turki dalika ad-dalil, abinda ake ce mai ilimi shine sanin shari'a da kuma dalilin da ya mai da wannan abin ya zama shari'a, ma'a ma'rifati turki dalika ad-dalil, sannan kuma a san hanyoyin ita shari'a, ba kawai ka ce abu kaza shari'a bane, da ka ce abu kaza shari'a ne ta yaya zama shari'a, ta yaya zama shari'a, me ya tabbatar da cewa shari'ar ne. To wannan a taƙaice shi ake ce mai ilimi, sanin shari'a da dalilin ita shari'ar da kuma hanyoyin da ake sanin shi dalilin shari'ar. Kenan mun samu abu uku a cikin tarifinmu. Abu na farko shine ma'rifatul huda, idan muna son mu san ilimi mu gane ilimi, na farko sai mun san shari'a, da abinda muka gane cewa shari'a ne, to mun sami yanki na farko daga cikin yanko ka guda uku na ilimi, sanin ita shari'a. Abu na biyu ma'rifatu dalilil huda, me ya mai da wannan abin ya zama shari'a, ta yaya ya zama shari'a, da ka ne kawai wani ya ga dama ya ce abu kaza shari'a ne, ko ko a'a akwai dalilin da ya mai da shi shari'a. Abu na uku yan uwa shine ma'rifatu turuqi dalilil huda, sannan su hanyoyin shari'a, hanyoyin dalilin shari'a. Malamai suka ce hanyoyin dalilin shari'a suna da yawa, asali daga ciki shine abinda suke ce mishi al-wahyu, ko su ce mishi as-sama'u, abinda aka ji daga sama, as-sama'u da ainu, wato abinda aka ji, sai na ce masa aka ji daga sama, wato wahayi kenan. Babu hanyar da ta kai wannan hanyar shari'a, ita Allah ta'ala ya zaɓa ya shiryatar da bayinsa ta hanyar aiko manzanninsa. Wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu suka ce alhissu, abinda ka same shi ta hanyar tabawa, ko ta hanyar ji da kunne, ko ta hanyar gani da ido, ko ta hanyar ɗanɗanawa ka ji da baki, ko ka shaƙa da hancinka. Duk abinda ka sani da wannan, ka tantance ka shaƙa abu ka ji wannan wari yake yi, ka gane cewa wannan yana ƙanshi, ka gane wannan cewa yana bashi, ka gane wannan yana hamami, to ka samu shiriya a wannan abu. Sannan na uku suka ce at-tarihi, ana samun shiriya ta hanyar tarihi. Tarihi babbar hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun dalilan shiriya. Shi yasa suke cewa waqra'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man qabla, ku karanta tarihin waɗanda suke kafin ku. Su tari mamaci na karantar da mai rai. Ta yaya mamaci zai karantar da mai rai? Shine mai rai ya dauki tarihin magabacinsa wanda ya riga ya mutu, sai ya dauko ya gani abubuwan da ya aikata na alkhairi ya ci nasara, to shi ma ya kokari ya aikata su domin ya ci nasara. Abubuwan da wannan magabacin nasa ya aikata na kuskure, ya samu matsala a rayuwarsa, to shi kuma ya kauce masa. At-tarihu kenan. Sannan abu na hudu daga cikin hanyoyin da ake samun shiriya, akwai al-waqi', abinda kake gani yana faruwa a gabanka. Shine suke ce mishi al-mushahada, ga abu kana gani iri-iri. To wannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da malamai suka ce ana gane abu kaza shiriya ne ta sanadiyarsu. In aka gane abu kaza shiriya ne, to daga nan an samu cikakken ilimi a gaba da wannan abin kenan. Wannan shi ne ake ce mai ilimi. Amma wasu malamai sun ambaci wasu tarifofi masu yawa na mai suke ne ake nufi da ilimi. Sun ambata a cikin littafansu, amma mun zaɓi mu kawo wannan tarifin. In an tambaye mu ɗan uwa sai mu ce al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma'a turqi zalika dalil. Abinda ake ce mai ilimi shine sanin shari'a da dalilin shari'a da kuma hanyoyin da ake gane dalilan ita shari'a. Wannan shine ake ce masa ilimi. Wannan gaba ta farko kenan kamar yadda muka faɗi. Amma a ƙarƙashin ta tana da ƴaƴa. Ɗanta na farko shine za mu yi ƙoƙari mu ambaci maganganun wasu malamai a game da shi wannan ilimin. Babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id, al-Imam Sufyan ibn Uyayna afwan, ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'i, sa'a ne na al-Imam Malik a ilimi. Yana faɗi yana cewa yuradu lil ilmi al-hifz, idan mutum yana son ya sami ilimi dole yana buƙatar hadda, dole ka haddace abubuwan da ake ambata maka. Abinda ko ake ce ma hadda, malamai suka ce dabtul ma'lumati fil qalbi aw adh-dhihn bihaythu yumkinu min istihdariha mata yasha'u. Abinda ake ce ma hadda shine ka taskance ka ajiye abubuwan da ka san su na ilimin a cikin kwakwalwarka ko a cikin zuciya, ta yadda za ka iya kawo su duk lokacin da aka bukata. Idan ka ce ka haddace abu ɗan uwa, amma aka zo aka tambaye ka aka ce to kawo shi, sai ka kama inda-inda, to wannan ba ka yi hadda ba. Me ya sa malamanmu suke ce mahaddar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-hibbul mati, wato ƙarfafaffiyar hadda, haddar da ta kasance an aje ilimin a inda ya cancanta a ajiye shi, ta yadda duk lokacin da aka buƙaci a kawo shi, za a kawo ba tare da an samu wata damuwa ba. To wannan al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi yace abu na farko, ilimi na buƙatar hadda wal amalu, sannan kuma yana buƙatar aiki a hada suke. Har an ruwaito daga magabata, an ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu, sannan kuma an ruwaito daga Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi, yana cewa hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Wai ilimi ne yema aiki da shi rada, yace masa zan zo wajen da kake, in kana nan ni ma ina nan, in baka nan kuma ni ba zan zauna ba. To so da haka ana buƙatar aiki, in ji Sufyan ibn Uyayna a ilimi, wal istima'u, sannan ana buƙatar saurari, wal insatu, sannan ana buƙatar saurare dai. in an ce al-insat, al-insat fawqa al-istima'i ne, shi yasa qur'ani ya hada su. Wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Abinda ake cewa al-insat shine ka karkata, ka matsa, ka bada kanka a lokacin da ake yin bayanin wani abu domin ka fahimta, ba ka zauna bane kana sauraron abin da irin sauraron da Bahaushe ke cewa kana karanta wasiƙar jaki. Karanta wasiƙar jaki shine mutum ya zauna ya shiru amma ba a san abin da yake tunani a kansa ba. Sannan wannan shiru sun ce ilimi na bukata a yada shi. الإمام مالك رحمة الله عليه يناتشيوا العلم والحكمة نور إلمي ده حكمة ونحسكيني يهدي الله به من يشاء ألا ينا شرية الدوان دي سودش وليس بكثرة المسائل بعد يوان قوي تار مسألو لي من أتشيك أحدث مسألة كذاكات وصنا مسألو لك إنا نرجماني wani haske ne da Allah ta'ala ke sanya maka a cikin zuciyarka ta yadda kila hadisi ɗaya sai kai iya istinbadin hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a ciki kamar yadda Allah ta'ala ya ba magabatanmu. Mu duba hadisin ya Aba Umair ma fa'alan nurai sai da malamai suka fitar da fa'idoji sun fi 70 a cikinsa. Wannan hadisin ya Aba Umair ma fa'alan nurai, to Imam Malik ya ce abinda ake ce mai ilimi da hikima haske ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake shiryatar da wanda ya ga dama da shi, wanda yake so, ba wai yawan matsaloli bane na surutu. Al-Imamu Ash-Shafi rahmatullahi alayhi Muhammad ibn Idris yana fada yana cewa laysa li ahadin an yaqula fi shay'in halalun wala haramun illa min jihati al-ilmi, kada wani ya sake ya bude baki ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne yana da ilimi. Kada ka saki a maka tambaya menene hukunci amfani da bakin biro idan baka sani ba kai kashi. Amma in akwai ilimi da ya tabbata ta hanyar shari'a, ta hanyar nassi da kake da shi, to sai ka faɗi cewa ga hukuncin amfani da bakin biro, ko ka ce halal ne ko ka ce haram, sai ka kare kanka. Sai ya ce wajihatul ilmi ma nassa أو ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. أبن دا أكي تيما إلو من نن إن جاء الإمام الشافعي شيني أبن دا يزو أتكين نصي نع القرآن كو سنة كو أبن دا أكي إجماع ما لمي سكتارو أكنس سكتي حقيك. فإن لم يوجد في ذلك فالكياس على هذه الأصول ما كان في معناها. إذن باب قرر أتين القرآن باب أتين سنة قرر سنن بأسامو ما لمي سني إجماعي با to sai ai kiyasi, wato sai a kallo wancan ya kama da abin da nassi ya ce, sai a hada su a matsayin hukunci domin ma'anar su daya. Al-Imam Shafi'i a wajen sai ya ce wannan shi ake ce mai ilimi. Duk abin da ya fita daga waɗannan abubuwan ba sarihin aya ta Al-Qur'ani ba, ba hadisin annabi sama ingantacce ba, ba ijma'in magabata ba, sannan ba kiyasi akan wannan ba. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ya ce ba a daukan abin da ba wannan ba a matsayin ilimi. Al-Imam Al-Auza'i rahmatullahi alayhi Abdurrahman ibn Amr Abu Amr Al-Auza'i shi ma sa'a ne na waɗancan malaman da muka ambata, yace al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yace ilimi shine duk abin da yazo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji minhum falaysa bi'ilmin, duk abin da bai zo daga gare su ba to ba a kiran sa ilimi. In an ce abin da yazo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dai zahiri ko kuma abin da aka fahimta, ko abin da yazo ga manne ko abin da yazo a fayyace, ko abin da yazo a dunkule ko abin da yazo a rarrabe, shi ake ce mai ilimi. Yace duk abin da ba wannan ba to ba a daukar su a matsayin ilimi. Wannan wasu daga cikin maganganun magabatan mu kenan, Allah ya saka musu da alkhairi a game da ilimi da muka ba da tarifin sa da ma'anar sa. Abu na gaba shine maratibul ilm, matakan ilimi. Malamai suka ce ilimin da ɗan adam zai samu kakar matakansa guda uku ne, sun kira ɗaya da ilmul yaqin, sun kira ɗaya da ainul yaqin, sun kira daya da haqqul yaqin. Na farko shine ilmul yaqin, shine suka ce an tariqil ikhbari, a baka labari. Na biyu ainul yaqin, an tariqil mushahadati, kaga abin da idanka. Sun kira na ƙarshe haqqul yaqin, sai suka ce an tariqil waqi'i, ya zama abin kai ne ya afku da kai. Ana samun ilimi ta wannan. In sun ce ilmul yaqin, kaman yadda Allah ta'ala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla a'aha law ta'lamuna ilmal yaqin, ina ma da a ce kun sani kuma kuna da ilimi ne yaqini, shine abinda Allah ta'ala ya ba ku labari a cikin alqur'ani ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam, wanda tun kafin aiko shi kuke ce mishi as-sadiqu al-aminu, tab amintaccen mutum ya baka labari, ko kuma ya kasance mutane da yawa su haɗu su baka labari abinda ake ce mishi tawaturanci, ta yadda mutanen da za su haɗu da yawa su ba da wani labarin da al'ada da hankali za su kura cewa za su iya haɗuwa su yi ƙarya. To duk wannan ana ce masa ilmul yaqin, in ka same shi ilimi ne ka yi aiki da shi, wanda Qur'anin nan da muke aiki da shi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sun tabbata ne ta ɗayan waɗannan hanyoyin na ilmu da yaqin. Ko dai ya kasance mutum amintacce kwara ɗaya ba da labari, ko kuma ya kasance mutane da yawa amintattu, ko kuma mutane da yawa wanda ma ba sai an yi bincike kansu ba su haɗu su baka labari wanda yake na tabbas, haka Qur'ani ya tabbata. Qur'ani ya tabbata ne ta hanya ta biyun nan ta waturanci. Malaman mu suna cewa al-Qur'anu kulluhu mutawatirun, shine abin da suke cewa qat'iyyu thubuti, Qur'ani ya tabbata ne ta hanyar tawaturanci. Amma wasu daga cikin hadisan manzo Allah sama mutawatirai ne, wasu kuma sun tabbata ne ta hanya ta farko, wato ya zama mutum ɗaya amintacce ya ba da labari kuma a karba ko mutum biyu ko mutum uku, amma da sharadin kar su kai adadin da ake ce mishi tawaturanci. To duka waɗannan ana ansa kuma ilimi ne a yi aiki da shi, kuma ta haka addinin nan namu yanzu. Na biyu ainul yaqin, wanda shi ne malamanmu suke ce mishi mushahada, ka ga abu da idanka, ka ga abu da idanka. Bambancin shi da na farko, misali shi ne kana zaune a gidanka sai wani ɗan uwanka amintacce yana wani gari, sai ya kira ka a waya, sai ya ce maka ana ruwa a garinku yanzu da kake, sai ka ce masa a'a ba a yi, sai ya ce to ai mu yanzu ga munin hadda kankara ake ruwa. Kai yanzu labarin da ya baka ka samu ilmul yaqin, idan ka tashi zaka bada labari sai ka ce ɗan uwana amintaccen nan wane ya faɗa mini yanzu nan ana ruwa a gari kaza domin shi yana can, shi kuma yanzu da yake can yana ɗakin shi ko yana ofis ɗinsa, ruwan ba dukan shi yake ba amma yana hango ana ruwa. To ya samu ainul yaqin, mushahada kenan, domin shi ne ya gani da idansa. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya bambanta mana su a hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal khabaru kal muayanati, ai labarin da aka baka ba zai zama kamar abin da ka gani da idanka ba. Shi ne Bahaushe yake cewa ai gani ya kori ji, laysal khabaru kal muayanati, abin da aka baka labari ba zai kai abin da kai ka gani da idanka ba. Hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad ya rawaito shi daga Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما. حرما سيما ذا سما يقف هجة سيتي إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العدل. ألا تعالى يابا النبي صلى الله النبي موسى عليه السلام لاباري شواغا متى ننسى چند يبغوث أغيري شيئا زينا طور سيناء سنا غانا واجا ألا أي متى ننسى سنا نسنا موتى مقماك أبن بي كدع النبي موسى عليه السلام كواني سنني با falam yulki alwaha, bai yi wurgi da allan nan da aka rubuta masa a taura a lokacin da aka bashi labarin ba. falamma ayana ma sana'u, amma lokacin da ya ga abin da suka aikata ya zo ya gani, alqal alwaha fankasarat, ti kawai ya wulge da Allah nan har suka karkare. Ƙarshe ma ya ƙara, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, ya kama kan dan uwansa annabi harunu alayhi salam yana girgiza shi yana ce masa, Allah tattabi'ani afa asaita amri, da kajansu sun koma suna shirka suna bauta ma dan maraki, me hana ka kabi ni, ka saba umarni na ne, ga abin da na sa ka kai kuma kai ya baka ya wa kabi wani ba da kaga sun har harunu alayhi salam shi ma fadi uzurinsa. To anan dai abin da hadisin ke nuna mana, ka ga abu da idan ka yafi karfin ilimi fiye da a baka labari, abin da aka baka labari ba zai kai karfin abin da kai ka gani da idan ka ba. Shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji daɗi, domin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idansu, sun rayu da shi, suna jin maganganunsa, kai ta kai masai da waɗannan sahabbai suka waito mana hatta furfuran annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin gashin kansa da gashin gemunsa guda nawa ne, saboda tsabagen mushahada. To wannan shine mataki na biyu na ilimi, ya fi mataki na farko wanda shine ilmul yaqin, shine Allah ta'ala ce ai thumma latarawunnaha aynal yaqin, tabbas za ku ga wutar jahannama gani na ido. To sai mataki na ƙarshe na uku shine haqqul yaqin, haqqul yaqin shi kuma shine suke ce mishi an tariqil waqi'i, abu ya faru da kai. Yanzu wancan da muka muka misalin sa na le na wanda yake ake ruwa a garinsu, sai ya zama ai ya fito ruwan ma ya bugai, kila ma ya tsinci kankara ya sha, yanzu shi ya samu waqi'i, ya wuce mataki na mushahada, ba mataki ake yi na alkhabaru ba, ya wuce mataki na ainul yaqin, ya wuce matakin ilmul yaqin, yanzu shi haqqul yaqin ya samu haqqul yaqin. Shine gawayi, shine gawayi, ai yafi nama ga suwa, domin shine wutar ta taba shi ta haƙiƙa, amma nama yana sama, ina ma a cikin tukunya yake. Shine Allah ta'ala ce wa innahu lahaqqul yaqin, kun gani fa akan ku abin ya faru. Yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai baka labari sai shine abin ya faru da shi ma, kamar yadda Ka'ab ibn Ujrah radiyallahu anhu yake ba mu labari a game da aya da ke bayani akan fidiya, yace nazalat ayatul fidyati fiyya khasatan wa hiya lakum amma, ayar fidiya ta aikin hajji cewa idan mutum yana da matsala a kansa, matsala ta kwarkwata ko matsala ta ciwo, to fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin, dinna yayi fidiya ya ciyar ko yayi sadaka ko kuma yayi azumi. Yace nazalat fiyya khasatan, ni ne ayat ta sauka a kaina, ni ne. Yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadithun muttafaqun alayhi, an dauke ni an kai ni wajen annabi sallama, wal qamru yatanasaru fi wajhi, kwankwata tana gangarowa daga kaina tana hawa fuskata. Maza sun yace ma hasibtu anna alwaj'a qad balagha bika ma ara, ai ban zata wannan matsalar taka ta kai haka ba. Sai manzo sun yi masa tambaya, ce kana da tinki yadda zaka yanka, yace a'a, haddi aka kai haddi aka kai. To ayat ta sauka akan sani, to kage haqqul yaqin shine abin ya faru da shi. Irin sahabban da suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wani zubin jikin su ya hadu da nashi, sai ayo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, su ji yadda jikin annabi sama ke yawa, su ma jikinsu ya ɗaurawa, wannan sun samu haqqul yaqin. To babu ilimin da ya kai wannan a duniya, shi ne mataki na ƙarshe ƙololuwa da mutum zai. Shi yasa suka sa alhissu, alhiss da abubuwa guda biyar, ashammu ka shaki abu da hancinka, in ka shaki abu ba ciwon mara kake ba, lafiyar da kalau ka ji warin shi, to wani ba zai zo ya ce maka kanshi yake da shi ba, domin ka samu haƙul yaqin. Haka albasar, abinda ka gani da idanka, kila ma ya shiga maka ido in yaji ne. Haka as-sam'u, abinda ka ji da kunnenka gashi yanzu nan yana faruwa ya shiga maka kunne. Haka al-lamsu, ka taba shi gashi a hannunka ka taba shi. Haka az-zawqu, abinda ka dandana da bakinka, to wannan yana daga cikin ilmoma waɗanda suke masu zurfi da zai iya wuya wani a ce ya kore shi. Waɗannan su ne matakan ilimi da ake da su guda uku: ilmul yaqin, sai ainul yaqin, sai kuma haqqul yaqin. Wanda dukkan addininmu na musulunci, duk darussa karatuttukan da suke cikin addinin musulunci, kowanne ka ɗauka zai iya faɗawa cikin ɗaya daga cikin waɗannan, ko dai ya kasance al-khabaru ne, ko ya kasance al-mushahada ne, ko kuma ya kasance waqi'i. To wannan ita ce gaba ta gaba. Gaba ta gaba ita ce anwa'ul ilm, nau'ukan ilimi, nau'ukan ilimi da ake da su a cikin shari'a addinin musulunci. Hakika malamanmu sun yi maganganu masu yawa ta wajen kasa ilimi. Akwai magana ta farko da suka yi tanwi'uhu bi'tibari shar'iyyati wa ghayriha, fanawwa'u al-ilma ila shar'iyyin wa ghayri shar'i. Akwai wanda suka ce akwai abinda ake ce ma al-ilmu shar'iyyu, akwai al-ilmu ghayru shar'iyyi, akwai ilimin da suka kira shi na shari'a, akwai kuma ilimin da suka kira shi ba na shari'a ba. Idan suka ce al-ilmu shar'i, shine duk ilimin da ya kasance za a yi shi a san Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye aqida kenan, ko ilimin da za a yi shi a san yadda za a bauta ma Allah ibada kenan, ko ilimin da za a yi shi domin a tsarkake zuciya ilimin suluki kenan, ko su ce masa ilmul akhlaq, to sai su ce masa shar'i. Shi kuma duk wanda ba wannan ba sai su ce masa ghayru shar'i ne, ilimin gyaran harshe, nahwu, sarfu, balagha, sai su kira shi sai su ce ghayru shar'i ne. Akwai malaman da suka kasa ilimi ta wannan mahangar, su ce akwai al-ilmu shar'iyyu, akwai al-ilmu ghayru shar'iyyi, akwai ilimi na shari'a kai tsaye, akwai kuma ilimin da ba na shari'a ba kai tsaye. Wannan abu na farko kenan. Malamai na biyu sun kasa ilimi bi'tibari dini wa dunya, sai suka ce ilimi ya kasu gida biyu, duk ilimin da kake nema a duniyan nan kala biyu ne. Suka ce akwai al-ilmu diniyu, akwai al-ilmu duniyawiyu, akwai ilimin addini, akwai ilimin duniya. Sai su ce maka waɗancan ilmoman da waɗancan suka ce musu ash-shar'i da ghayru ash-shar'i, sai ce to mu da a wajen ma ya waɗannan addini ne, domin yau ba za ka fahimci al-Qur'ani ba, ba za ka fahimci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba za ka fahimci suluki ba, ba za ka fahimci fiqhu ba, sai idan ka iya larabci. To sai su ce larabci da nau'ukan larabci dukkaninsu suna cin al-ilmu diniyu, amma abin da ya shafi likitanci, abin da ya shafi hindasa injiniyanci, abin da ya shafi hisabi lissafi da makamantansu, su kuma sai su ce musu ad-dunyawi ne. Haka sauran sana'o'i irin su dinki, ilimin dinki, ilimin saka da makamantansu, sai su ce musu al-ilmu ad-dunyawi, wancan kuma al-ilmu ad-dini. To wannan shine su ne malamai kashi na biyu. Malamai kashi na uku su kuma sai suka ce ne sun kasa ilimi bi itibari ahkami taklifi al-khamsati, suka kasa ilimi gwargwadon hukunce-hukuncen da ake da su na shari'ar musulunci guda biyar. Akwai abin da ake ce musu ahkam taklifiyyatun khamsatu, al-ahkamu taklifiyyatun khamsatu, hukunce-hukunce na shari'ar musulunci guda biyar. Akwai wajib, akwai mandub, akwai haramun, sannan akwai makruhun, sannan akwai mubah. Sai malamai suka kasa ilimi gida biyar, suka ce akwai al-ilmul wajib, akwai ilimin da yake wajibi, dole ne mutum ya koye shi. Sai suka ce shi ma kuma ya kasu gida biyu. Akwai al-ilmul wajibu talabuhu talaban ainiyan. Akwai al-ilmul wajibu talabuhu wujuban kifaiyan. Wancan wujuban ainiyan, wannan wujuban kifaiyan. Akwai ilimin da tilas ne, amma kuma ya kasu gida biyu shi ma. Akwai ilimin da wajibi ne mutum ya koye shi shi akan kansa. Miji ba zai dauke ma matarsa ba, mata ba za ta dauke ma mijinta ba, uba ba zai dauke ma ɗansa ba, da ba zai dauke ma babansa ba. Kowa anan ana bukatar sa, tilas ne shari'a ta tilasta masa ya tashi ya koya. Sai suka ce ilimin da yake wajibi mutum ya koye shi ilimi guda uku ne. Suka ce akwai ilmul aqida, akwai ilmul ibada, sannan sai ilmu ma'rifatil akhirah, ko su ce masa ilmus suluk. Ilimin sanin Allah, aqida, abinda ake kudurcewa na haƙoƙin Allah, sufofinsa da sunayensa da uluhiyyarsa da rububiyyarsa, sannan sai abubuwan da ke biye ma wannan haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mala'iku, wato wannan arkanul imani sitta din, rukunin imani guda shida mutum ya san su. Suka ce wajibi ne, wani ba zai dauke ma wani ba. Sannan na biyu shine ilmul ibadat, ilmul ibadat al-amaliyya, ilmin ibada a aikace, san yadda zai yi sallah, san yadda zai yi azumi da makamantansu, shi ma suka ce haka. Sannan sai na uku shine ilmu ma'rifatil akhirah, ilmin sanin lahira, yadda zai gyara zuciyarsa, yadda zuciyarsa za ta zama ta sanyi, ta yi laushi ta bi Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ya shafi su gaskiya, su rukun amana, su ikhlasi, su adalci, su tuba da makamantan irin waɗannan. Suka ce waɗannan ilmoman guda uku wajibi ne kowa ya koye su a matsayin tilas mutum ya ɗauka. Wani ba zai dauke mu wani ba. Wani ba zai ce ai mata ta ce ai tunda nayi kai mijina ba sai kai ba. So daka ana nuna mana lokaci ya kusa, insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai shiri na gaba, za mu dora da izinin Allah daga inda muka tsaya. Muna fatan alkhairi ga junan mu gabaki daya. Allah ya sa abinda muke koya yayi mana amfani kuma mu yi aiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu. Allah madaukakin sarki ya tara mu a kan lada. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a shiri na gaba. Muna muku fatan alkhairi. Muna cewa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thank you.